نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بين هكا شيخ من قراتين ونبي بير آية القرآن من جرما أولا مثلا البركة على رمضان دم فهمتر أبن لكتب إنساء من أن شكين سورة الشابيو أجير سورة القرآن وسورة يوسف إلا أيه الشابق يبوت ترى watan Ramadan shekara ta 1443 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wacce ta daidai da ranar 18 ga watan 4 shekara ta 2022 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Za mu tashi akan aya ta 42 inda za mu tafi da karatu har zuwa kan aya ta 45 insha Allah. Kamar da muka saba kafin yin bayani a kan ayoyin, mukan saurari karatun bakinsu. Malam bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala lil ladhi dhanna annahu lazim minhum adhkurni inda rabbi fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbihi falabitha fi sijni bid'a sinin. Ma'anar wannan aya a taƙaice, Allah ya buɗe su da cewa wa qala lin nabiyyanna annahu najin minhuma. Abin nufi annabi Yusuf alayhi salam sai ya ce da wanda ya san zai kubuta daga zaman kurku, minhuma daga cikin mutum biyu abokan zaman nan nasa. Me yake masa? Uskurni inda rabbi, ka ambace ni a gurin ubangidanka, a gurin shugabanka, in ka je a tuna da mu gurin sarki. Me zai faru? Fa ansahu shaytanu zikra rabbi, sai shaitan ya mantar da wannan mutumin ambata wa sarki halin da annabi Yusuf ke ciki an manta da shi a kurkuku. Sakamakon haka falabi ta tijjini bid'atin, sai annabi Yusuf ya yi zaman kurkuku zaman wasu shekaru da ba su kasa bakwai ba, ko wasu shekaru da ba su kai goma ba. Da a amanta da shi da a ba a san ranar fitarsa. Ma'anar wannan aya ta salo mai fadi, Allah mai girma da ɗaukaka, a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa bawansa annabi Yusuf amincin Allah ya tabbata gare shi, ya gabatar da wata bukata wajen wanda lokacin fitarsa daga kurkuku ya tabbata cewar lokacin fitarsa Allah ya kawo su sun gani. Daga cikin kurkukun nan shi ya samu saki daga cikin abokan zaman nan nasa guda biyu, shi ne wanda zai je ci gaba da shayar da sarki giya, ba wanda za a kashe tsuntsaye su tsatsagi kansa ba. Me ne ma ya maka? Ya nemi ya san da shi, ya ambaci batun lamarinsa na barinsa da aka yi a cikin kurkuku, ko bibiya ba ko magana ta ba. Amma me zai faru? Sai mafi girman makiyan annabi Yusuf ɗan gaba-gaba shi ne shaiɗan, da dama gaba ce da ɗaddiya tun ma annabi Adam aka ce to daga shi har zuriyarsa abin haka za ta, ko mai zamantowarsu na ƙwarai sai an wata taka rawa na sa su cikin ba daɗi ko haifar musu da matsala. Saboda haka sai ya mantar da wannan mutum da ya fita daga kurkuku batun tunawa da annabi Yusuf, ballantana ma ki bayaninsa ko halin da yake ciki da ƙarfi. Wannan rashin tunawa da annabi Yusuf da rashin faɗar halin da yake ciki ga sarki da wannan mutum bai ba, rashin faɗar da yi da bai yi ba, rashin faɗar da yi shi zama bai faɗa ba, sai zama sababi da dalili na ci gaba da zaman annabi Yusuf a cikin kurkuku adadin wasu shekaru. Ma'ana a wannan lokacin ya yi wasu shekaru, yake sa ran da wannan tunda shi ma ya fita in yi magana bai yi wa shi ba a ce to shi ma ku fito da shi tun daga ya yi shi yanzu daga magana. Sai ya manta, sai dai ya ƙara wasu shekaru a kan shekaru ne. Sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya aika wannan aya wa kurni inda rabbi fa ansahu shaytanu zikra rabbi. Wasu daga cikin malamai suke cewa kalmar zikru ta maimaitu a wannan aya har sau biyu. وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني هو ذا الذكر ننتفرق عند ربك فانساه الشيطان ذكرى لا تبينا an fahimta ko to sai wasu daga cikin malamai suka ce to wannan azzikir din banda ita akwai wata kalmar da ta sake maimaituwa wa qala lillazi dhanna annahu najim minhu mazkurni inda rabbik ga rabb fa anzahu shaytanu dhikra rabbi ga wata rabb an fahimta ko to sai wasu malamai suka ce da azzikir na farko da azzikir na biyu ma'anarsu daban-daban cewar azzikir minhu mazkurni inda rabbi suka ce to wannan azzikir din ana maganar a tuna da annabi Yusuf a gurin Ubangidan sarki sannan kuma azzikir na biyu zikira rafihi suka ce nan kuma tunawar annabi Yusuf ne game da Ubangiji zikir sun farko mai yin sa abokin fitar abokin zaman annabi Yusuf a cikin kurkuku wanda ya shi zai wannan ambata ko tunawa wanda zai tunawa ta biyu annabi Yusuf shi wanda zai tunawa farko sarki zai tunawa wanda zai tunawa ta biyu Allah ne ake nufi da Arab din Allah an fahimta ko to da kuma malamin suka ce saboda haka azzikir na farko ma'ana sa daban na biyu ma'ana wanda din shi daban wanda din na biyun ma daban Arab na farko ma'ana sa daban Arab na biyu ma'ana sa daban akwai malamin da suka faɗa to da suka ce wa qala lillazi dhanna annahu najim minhuma annabi Yusuf yake da wannan wanda yake wa kyakkyawan zaton ko yake da cikakkiyar masaniyar zai kubuta daga zaman kurkuku daga cikin mutum biyun da suke zaune tare da shi uskurni inda rabbik ka ambace ni gurin ubangidanka sarki fa ansahu shaytanu sai shaytan ya mantacce annabi Yusuf zikra rabbihi tunawa da ubangijinsa ya fige da cewa a tuna shi gurin sarki koma gurin ubangiji ibar magana wani sarki da wani yaron an fahimta suka ce abin da ake ne wannan abin da ke sai ya jawo masa falabita fi sijni bid'a sinin shi zaman cikin kurkuku na wasu shekaru tunda bai tuno ubangijinsa a wani lokacin ba saboda haka ya fuskanci ma wani hukuncin daban an fahimta akwai malaman da suka faɗi wannan bayani akwai kuma malaman da suka yi bayanin cewa a'a azzikir na farko da na biyu duk mutum ɗaya ne ya yi sannan arab ta farko da ta biyu duk abu ɗaya nufi ne shi ne fasar da muka fara an fahimta ko cewar annabi Yusuf ya ce da wannan wanda zai kubuta daga cikin abokan zamansa cikin kurkuku ka tuna da ni gurin ubangidanka sarki sai shaitan ya mantar da shi tunawa da shi a gurin sarki an gane ko falabita tisijini bai za a sani sakamakon wannan mantuwar sai aka jawo annabi Yusuf ci gaba da zama a kurkuku na wasu shekaru to da haka fassara ta zama guda biyu an fahimta ko to shine wannan bayanin da malamai suke cewar zikir na farko da na biyu akan abu guda suke magana rab na farko da na biyu akan abu guda suke magana to kun ga cewar a'a zikir na farko ya sha bamban da na biyu me yasa haka kuma rab na farko ya sha bamban da na biyu to a daidai wannan gaba shine ɗaya daga cikin malamai Muhammad bin Ali Shaukani Allah ya jikansa da rahama yake cewa magana mafi rinjaye fassarar da ta bi a wannan bayanin guda biyu a dauka cewa annabi Yusuf ya ce da wannan wanda ya kubuta daga zaman kurkuku cikin abokan zamansa, in ka je wurin sarki ka tuna da ni ka ambaci lamarina, sai shedan ya mantar da shi tunawa da shi ya fada wa sarki al'amarin Yusuf. Ike wannan fasarar ita take daidai akan a ce maganar zaɓinta na farko ana maganar wannan wanda ya kubuta da kuma ubangidansa sarki. Daɗi na biyu kuma ana nufin annabi Yusuf da ubangijin da ya halicce shi. An fahimta ko? Wannan fasarar ta biyu ba ita ta ba ta farko ita ta fi. Ike me yasa wannan magana ta farko ko fasarar farko tarin jaya a kan ta biyu? Saboda kasancewar shi shedan ba shi da tasiri, Allah bai kore masa dama ba a game da annabawan Allah. Bare har ya mantar da annabi Yusuf ambaton ubangiji ya zama bai kula bai tuna da shi ba a wannan lokacin da yake cewa a tuna da shi a gurin sarki. An fahimta ko? Cewar su annabawan Allah shedan ba shi da fataɓus game da su, suna daga cikin nagartattun bayan Allah da ba yadda ya iya shi a ƙoƙarin su na bin Allah da aiwatar da dokokinsa da shirya da bayansa zuwa ga hanya da ta dace. Saboda haka a ce annabi Yusuf shedan ya mantar da shi daga tuna da ubangijinsa ya je yana ambatan a tuna da shi a gurin sarki, wannan magana ba haka ba. Sannan bayan haka da aka tashi a cikin bayanin aka ce wa ba fa ansahu shaytan zikra rabbi, sai shaytan ya mantar da shi ambatansa a gurin ubangidansa. To idan an dauki masu cewa sai shaytan ya mantar da annabi Yusuf ambatan ubangijinsa, an fahimta cewar an jingina mantuwar zuwa ga shedan ko alhali waye ya yi mantuwar annabi Yusuf, an fahimta ko? To me yasa aka jingina wa shedan mantuwar ba a jingina wa annabi Yusuf mantuwar ba? Su annaba ba sa mantuwa ne, an fahimta ko? Shi yasa ba jingina masa ba aka jingina wa shedan? To shi ne sai malai yake cewa batun danganta wa shedan batun mantuwa baya kore cewar annabawa suna mantuwa. Tabbas ne annabawa suna mantuwa kamar sauran mutane, Allah ya tsare su amma daga yin mantuwa a game da abin da ya sanar da su na wahayi da za su gaya wa kayi, ba sa manta saƙon abin da aka faɗa musu na wahayi har su isa da shi. Amma in sun isa ya isa da al'ummar da aka aiko su da shi zuwa gare shi, ba mamaki su manta wani abu. Saboda a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da aka saukarwa da Al-Qur'ani yazo yana sallah tare da sahabbai, sai wata aya ta bace masa sai iya tuna ta, sai da aka idar da sallah sai ya juyo yake cewa ba mai sallah da Ubay bane, gangaren cikin gangaren dan sahabban annabi wajen sanin Qur'ani, sai ta manzo Allah an yi sallah tare da shi, sai ya baka tunar da ni aya da na manta ba ai da fatina mu, an fahimta ko? Saboda kaga shi ya koya masa, shi ya isar masa da saƙonsa, amma an jarrabe shi da manta ta bayan saƙon ya isa ga wanda ake so a faɗa wa saƙon, an fahimta ko? Wannan yana iya faruwa da annabawa. kuma da wani abu da aka yi magana da su a yau da kullum ko a wani abu da su suka koyar da wasu shi daga ba su manta kuma an tuna musu suno an fahimta ku ita to shi ma Annabi Yusuf ba mantuwa ce ba ya bayyana mantuwa amma a ce ya manta da Ubangiji saboda ya ce a tuna shi a gurin sarki wannan maganar ba haka an fahimci dai bayani sannan bayan haka ya tabbata a hadisi manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innama ana basharun mithlukum haƙiƙa ni mutum ne kamar ku bangaren kasancewar ni ma cikin ƴaƴan Annabi Adam ni zuriyar Annabi Adam kuma ni ma ina da uwa da uba ni ma ɗan Adam abinda Allah ya bibi tare da shi a kanku zamowata cikakken bawan Allah da ya amsa sunan bawan Allah da kuma manzo daga cikin manzannin Allah amma irin abubuwan da suke faruwa da ƴan Adam na ƴan adantaka suna iya faruwa da su yi zazzaɓi in yi ciwon kai ko in yi mura an fahimta ku yana iya faruwa da su yake cewa an sa kamatan sau don haka ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasitu fadhakkiruni don haka ina manta ku tuna an fahimta ku ina manta ku tuna ba ma yake cewa ne idan an kawo zaka ka tuna saboda ya ce zai wa wani abu idan an kawo abinda aka samu na zaka ko gani ba ta samu zan ma ka sai kuma ta samu ya zaba a yi ba to in tuna ba zai ce amma Allah ka fice za ka maka zan gani ba ta samu mai yiwa mantawa an fahimta ku to wannan hadisi Imam Bukhari ne suka karwace shi an karɓo daga sahaba Annabi Abdullahi dan Mas'ud bayan haka Malam Abdulrahman bin Nasir Sa'di Allah ya ji kansa da rahama shi ma yake cewa a daidai fadin Allah subhanahu wata'ala fa ansahu shaytanu dhikra rabbi sai shaytan ya mantar da shi ambaton ubangijinsa yake to shi abinda yake gani fassarar nan gurin tana nan a kan wannan dai wanda iku fata daga cikin wanda zama ya hada da Annabi Yusuf a kurku amma rab din da aka faɗa a nan zikira rabbihi ya bambanta da tsokurni inda rabbin na farko amma duk a kan wannan mutum ake magana kamar yaya yace yi da Allah subhanahu wata'ala yace wa qala lil ladhi dhanna annahu najin min kuma annabi yusuf yace da wanda yake da masaniyar zai kubuta daga cikin abokan zaman sa na kurkuku uzkurni inda rabbik ka tuna da ni wajen ubangidanka sarki in ka je ka fada masa al'amari na ni ba an manta da ni furu fa ansahu shaytanu sai shaitan ya mantar da wannan mutum zikira rabbihi tunawa da ubangijin da ya halitte shi Allah wanda har daga cikin irin wannan ya ma manta da tunawa da Annabi Yusuf saboda ai Annabi Yusuf ya masa wa'azin zuka a cikin kurkuku kuma amma da aka dawo daga kurkukun an tafi har karshen tafiya an kuma shiga harkar hada-hadar gari da shirme da siririka sai shaitan ya mantar da shi tunawa da ubangijinsa da aka yi masa wa'azi har ma wannan shagalar ta sa har maganar da Annabi Yusuf yi wanda shi ne ya wa'azin a san ubangiji don a san girmansa ta sa maganar ma ka manta da to an manta da ta ubangijinsa ma bare shi ta sa an fahimta ko yace shi abin da yake gani a nan in ma an ɗauka rab ɗin farko ba shi ne rab na biyu ba to duk dai ana magana ne a kan wannan mutum ba maganar Allah Yusuf ce ta biyo da baya. An fahimci da yana Allah ya saka malaman da aka yi suna iya bai ko kokarin sojan mu fahimci da tafin Ubangiji. To wannan shi ne abin da malam Abdulrahman bin Nasir Sali ke faɗa cewar wannan mutum ya manta da Ubangiji Allah, ya manta da abin da zai kusanta shi zuwa ga Allah, wanda daga cikin abin da zai kusanta zuwa ga Allah shi ne ya ambaci maganar Annabi Yusuf ya ceci bawan da aka zalunce shi, ya zama sunan da za a fito da bawan da aka cutar da shi duk bai yi ba. Wanda Annabi Yusuf ya cancanci wannan mutumin ya tuna da Ubangijin da yi masa wa'azi game da shi, ya tuna da Annabi Yusuf ɗin da ya cancanci a kyautata masa, saboda shi ya san a zaman da suka yi da shi mutumin kirki ne, har ma suke kyautata masa su suke ganin cewa lallai yana daga cikin mutane masu kyautata mu'amala da mutum. To amma duk ya manta da wani, sai abin da wannan aya take koyar. Wannan aya kafin mu shiga abin da take koyar da mu, duk wannan abin ya faru na mantawar wannan mutum game da ambaton Annabi Yusuf a gurin sarki, da shagarar da yi watsi da maganar wa'azi da aka rasa kan Ubangijinsa, saboda Ubangiji ya zartar ya hukunta lokacin zaman Annabi Yusuf bai kare ba ku ko? Yawa da sai abin da aya take koda. Aya tana sanar da mu cewa haƙiƙa bawan Allah Annabi Yusuf amincin Allah tabbata a gare shi, Allah ya hukunta abinda wato ainihin zai sa ya zauna a cikin kurkuku tsawon shekarun da sun ta sama goma. Allah ya hukunta wa bawansa Annabi Yusuf zama a kurkuku shekarun da suka ta sama shekara goma. Don haka maganar ma da yake a tuna da shi, shedan ya shiga ciki imantar da wanda igawa ya tuna da shi din bai ma tuna da shi din. Sannan wata aya tana sanar da mu cewa shedan yana zama sila da sanadin mantar da dan adam abin da yake da muhimmanci. Idan abin da muhimmanci yana da alaka da zai kusanta ka da Ubangiji, zai sa ka zama mutumin kiri a yaba da abin da kai, to sai shedan ya mantar da sai zama sanadiyar mantawa. In ka ga yana kokarin ka tuna wani abu, to Allah za ka yi. Shi yasa manzo ya gaya mana cewa akwai wani shedan ya tsinza, ana cewa mutum ya ce Allahu akbar zai fara sallah, kabbara harama sai fara tuna ma daukan dashin ku ba saura kwana biyu. Halar ɗin da ka ji faɗa su ta kwa duba, sai ita tuno masa abubuwan da da ka yi ta yi ka tuna ma mai suke so ka tuna ba ka tuna. To amma in dai a kana ƙoƙarin ka na kai aikin kirki ne, to sai shiriri ta da. To wannan aya take sanar da mu cewa shi haka yake, shedan yana daga cikin sanadi da sila da take sa mutum ya manta abin da yake da matuƙar muhimmanci na alkhairi. Wannan dai yana daga cikin gabansa da ɗan adam. Allah ya shiga tsakanin mu, shedan da mabiyan ku da shiga. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ambata mana cewa wa qala al-malik inni ara sab'a baqarat, ثمان يأكلن سبع عجاف يأكلهن فكو يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون ما نرون آية أتفيتي الله سبحانه وتعالى يكتوى وقال الملك سركيتي إني أرى سبع بقرات ني na ga wato anin shanu guda bakwai a mafarkina simanin waɗanda suke ƙosassu masu kiba ya ƙuluhunna sab'un ijab wasu shanun guda bakwai ƙarmasassu ramammu ƙanjamammu suna bin wannan masu kibar ƙosassu suna ci sun mai da su kamar karmamin da ake zuba wa dabbobi suna kama su tajelin suna ta gutsura suna ta gutsura suna ƙarar da su in ba mafarki baya kanjamin birtaniya za ta cinye ƙosashiya sai inda ta je ta dubbe ta ba shi kenan ba gama ai ba za ta tashi ba saboda haka suna ga haka wasa ba a kungulati kudure na ga kuma wato zangarniya kara na shuka mai ɗauke da wato ainihin ɗaya a jikin wato ainihin zangarniya in ka ce gero ne ga shi nan ya fidda kai ya yi shan ƙwaya ta fita in dawa ce ga shi nan ita ma ta fidda kai ta yi ƴaƴa sun yi abin ban sha'awa to na ga su ma irinsu guda bakwai kamar a ce a wato ainihin tushe guda ga su nan ga zangarniya ɗaya biyu uku huɗu biyar shida bakwai sun fita kuma duk kowace ga ƴaƴa nan a jiki na ga su ga su lulluf wa ukhra yabisat ga kuma wasu busassun zangarniya su kuma irin ba su kyau ba sun bushe irin kamar ba ruwa ruwa ya fara kuma ruwa ya ɗauke suka bushe suka zama kara to su ma sun koma suna wato cinye waɗancan waɗanda suke su ne masu ƴaƴan kama shigen yadda waɗancan ƙanjamammai shanar suke cin waɗancan ƙoso ya ayyuhal mala'u sarki ya ce ku 'yan masarautar fadawa da sauran abokan zama a wannan masarautar a su ne biru iyaya ku ba ni fatawa ku ba ni amsar wannan mafarkin nawa a fassara min shi in kuntum lirru'ya ta'burun idan har kuna da masaniyar yadda ake fassaran mafarki a samu wani ya fassara na baje wannan buƙata tawa a gaban kowa wannan mafarkin ya ɗaga min hankali to aka ci ƙosashiyar saniya sai a kasa cinye sarki sarki ya sani ko ki za a zo a cinye ko ka san mai mulki baya ne na sani ko ya alawar ce kai wai taron da aka raɗa zule aka ce ne ko kada fara mana makarkashiya to nan ma sai ke ta shi ba ba shi fassara to fassara wannan aya ta fito mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya maɗaukakiya yana labarta mana cewa lokacin da lokacin fitar annabi Yusuf alayhi salam daga cikin kurkuku ya ƙaraso ya kusa sai Allah ya sanya mafarkin sarki ya zama shi ne sababi dalili sanadi don abubuwar haka ko da haka sai ce sai sarki aka darrabe shi da yin mafarki. Da yi mafarki, mafarki ya dame shi, duk ya so ya san ma'anar abin da ya gani na mafarki. Da haka sai ya buƙaci sanin fassarar manufar wannan mafarkin nasa da haɗarin da ke cikin san akwai haɗari. Shin waɗannan shanu masu ƙiba sarki ne za ta kai masa da 'yan masarauta da gari? Ko kuwa nan ƙaddamammin su sarki ne za ka ji a jikinsu da su da sauran jama'a? Shi fa abin yana raba ma hankali. Saboda haka wannan mafarkin shi Allah ya sa masa damuwa a tattare da shi, a daidai lokacin kuma da yake neman amsa Ubangiji abin da yake nufi a fito masa da bawansa da aka je aka jingina. An fahimta ko? Shi ne ya sa wannan ya zama sanadi da dalili. To, ayat da take gaya mana a ƙoƙarin sarki ne ya samu fita a kan mafarkin da ya gani da amsa, sai ya tattara mabiyansa da suka haɗar da fadawa na dab da shi da na nesa, yace da su ga fa halin da yake ciki. Shi fa ya yi mafarkin da ya ɗaga masa hankali. Su zo yadda ake tafiyar da mulkin nan tare, to a nemo mafita a kan wannan mafarkin da ya gani. Mafarkin sarki ba abin aiwatarare da shi ba ne, akwai matsala. Idan sarki hankalinsa zai kwance, ya hankalin ba da zai kwanta? A samo wa sarki abin da zai kwantar mata hankali don a ci gaba da mulki cikin kwanciyar hankali. Kuma yana so a ba shi fassara wacce take ingantacciya ta daidai. Ya bujiran musu da wannan bukata tasa bisa zatansa, zai samu wanda ya san amsar bukatarsa a cikin ko bai da kan amsa don da jirgin ne amfani ya faɗa musu. Da da ƙarawa saura damuwa shi na cikin damuwa ce, to kuma ku shiga ciki kowa ma ya shiga. Idan ya san cewa ba mai iya bashi amsa, to amma sa rai yake da za a samu amsa da mafita. Irin yadda ake tattauna wasu abubuwa in sun bujiro kamar da aka tattauna a ji a garkan annabinsu, to wannan ma su kila aka zo aka tattauna a samu ba. Ko inda ne masaniyar yadda za a faɗi amsa a samu wanda zai faɗa amsa. Shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi a wannan aya, wa qala al-maliku inni ara, sarki ya ce ni ina gani, ko ni dan kalma ara mafi ƙarfi ina gani. An gane ko? Ina gani. To amma ce wanda ya ina gani ya faɗe shi a matsayin yanzu haka ana tsaka da ganin, ya yi haka ne saboda yana halarto hoton abin da ya gani a mafarkin. Shi yasa ya ce inni ara, ni ina gani. Amma fassarar wannan ara ɗin ni na ga, don ya riga ya gani ne a lokaci. An fahimta ko? Mafarkin ya riga ya gani ne shi ke faɗa. Amma da ya zo faɗa musu sai ya ce ni ina gani. To don kar ka ruɗe ka ɗauka shi, to ai ya ce yana gani. Kuma an ce mafarkin nan ya riga ya yi. Yaya haka? Ka ce eh, wannan cewar ina ganin ya faɗa ne saboda yana halarto irin hoton abin da ya gani, sai yake ta faɗarsa kamar yanzu yake gani. An fahimta ko? Su da kama alasta na ga kaza da kaza a mafarki na, a samo amsa waye zai fassara mu? Da irin wannan a harshen larabci ya halarta a zo da ara, ana nufin ra'ayi. An gane ko? Sai abinda aya take koyarwa, malamin suke cewa aya tana sanar da mu halaccin yiwuwar wanda yake kafiri ko fasiki su yi mafarki na gaske. Sarki ai ɗan ashariya ne a miƙe ƙafa, amma zo yi mafarkin da kuma fassarar za su zama gaskiya ce. An fahimta ko? Wannan yana nufin dan mutum yana fasiki ko kafiri ba wai ba zai iya mafarkin da zai zama gaskiya ba, zai iya. An fahimta ko? Kada a ce ya yi maka mafarki ya kai Allah ba a ne ba ne. Rabar shi yana kawai yadda ya sha ta jami ranar na ni ya bugu da yawa a Allah zai iya nuna masa wani abu a mafarki kuma ya faɗa abin kuma ya tabbata. An fahimta ku? To wannan aya tana sanar da ku. To shi ma na Allah ba shi ɗaya yana zuwa ya rute shi ba, yi mafarkin da kuma ba haka ba ne, irin mafarkin da Abdullahi ɗan Umar ya mafarki an cire masa kai yana bi a kudu zai karɓo ka, ya wanda aka cire kai zai tafi karɓo ba. Ko? Ai ba zai yi. To saboda haka bayan wannan aya tana sanar da mu cewar sarakuna suna bai wa mafarki mahimmanci, saboda kullum fa su tunanin su mulkin in fa suka ga wani abu da bai zo zama masa gare ba a mafarki to razana ce kada mafarkin nan ko samu sakamako karewa ne, kada bayan mana juyi muna ji muna an fahimta ku? To wannan aya tana sanar da mu, sannan wannan aya tana sanar da mu cewa sarakuna fita su ne koli a masarauta, idan abu ya zo ya gita musu da ya ɗaga musu hankali suna neman shawara da taimakon fada wani, ya sa sarki ya ce to ku zo ku ji ni fa na yi mafarki ga abin da na gani a mafarki na a samu wani ya mufassa ko a neman taimakon shi neman su tare da mafita yake da ba sai a cikin sarki da kai ne gaba har sai kamata ka fassara mana abin da ka gani. An fahimta ko? Yawwa. Bayan haka ta haka kuma na rufe a wani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa qalu aqdasu ahlam, qalu da ku qalu aqdasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi'alimin. Abin nufi ma'anar wannan aya a takaice da nake wa qalu a tafsiri ne za ka goya da kamar suna nufin zan tafsiri kuma suka ce in ji su wato ainihin fadawan sarki da ya bijira musu da maganar mafarkinsa, sai suka ce wannan mafarkin naka sarki aqdasu ahlam yayayen mafarki ne kawai, yayayen ne irin nan mafarki, saboda haka bacci ya bacci a ranar mai yiwa ma ka rike baka juya ba da tsaya kan bangare guda isa kwakwalwarka ta baka irin wannan shirmace-shirmacen, to wannan duk shirme ne da yayaye na mafarki ka faɗa ba. Kai arewa ma bari ka ji wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi 'alimin, mu fa ba ma da masaniyar fassarar mafarki irin wannan. An gani ba mu da masaniyar mafarki irin wannan wanne na yaya da ma mafarkin gaske ne ta zama amma da na shirme me za a kama a ciki. An fahimta ko? Ma'anar wannan aya ta zama mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a cikin ita wannan aya maɗaukakiya yana labarta mana cewa waɗannan fadawan sarki jigajigan wannan fada sun ba wa sarki amsa da fatawar bayani kan fassarar mafarkinsa cewar wannan mafarki nasa ba ne fassaruwa ba ne, saboda yana kunshe da hargitsi da cakuɗe-cakuɗe wanda duk ƙarya ne. Shi ko irin wannan mafarkin mai cakuɗe da shirme da ƙarya da wato yayaye na mafarki ba mafarkin fassarawa ba ne, saboda bai da makama, ba shi da wata haƙiƙa ko tabbas, sannan suka kore wa kansu masaniyar fassara ta mafarki in irin wannan an gane ko wasu kuma malaman suka ce a'a da suka ce wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin kai mu ba mu san fassarar mafarki ba suka ce ba wai suna nufin irin wannan layayen yayayen ko ma wani iri kaga kenan an fassarar ko kintace ne da ka cewa mafarkinsa yayayen ne na mafarki an fahimta sannan suka ce kai amma da ka san da mu tsaya muna wani kama mafarkin nan naka yayayen ne ko ba mu san fassarar mafarki ba ko ma wani iri an fahimta wasu malaman suka ce shi ne abin da suke yi da sun ba da amsa suka ce kai amsar nan ba ta bayi ba suka ce kai mun ba ka ba mu san fassarar mafarki an fahimta ko to wannan ita ce magana ta ku magana farko kuma suka ce wannan mafarkin naka yayayen ne ko ba mu da masaniyar fassarar irin wannan mafarki na yayayen dan bai da makama an fahimci bayanin to a bayani na fassara da fa'i ka ga mun samu ƙarin bayanin malamai akan fassara farko da muka ambata to bayan wannan akwai hadisi da karɓo daga sahabin annabi Abu Qatada Allah ya yarda da shi yake daga annabi kira da aminta Allah ya tabbata a gare shi ya ce mafarkin ƙwarai kyakkyawa daga Allah ne kenan bayi da suke kwantawa bacci yi mafarki na abu mai kyau kuma Allah ya zo ya tabbatar da wannan abu mai kyau albishir ne Allah yake wa bayinsa na wani abu mai kyau wannan irin mafarkin daga Allah ne mala'iku ake naɗawa suke zama sala na kai irin wannan mafarkin don ubangiji na nufin ka ko waninka ko kai tare da waninka da wani alkai an fahimta ku kamar irin yadda aka fama da corona aka ji ba daɗi wasu tun daga nan suka durƙushe sai wani ya kwanta mafarki ko ya sayi mafarki ga nan ana ta sauke cire lori ashe arzikinsa ne zai dawo ko tsakwarar albishir ne sai a ce a wannan ai mafarkin nasa alkhairi ne daga Allah ya mafarkin ana ta sauke cire lori ko kuma daga bako sai a cikin irin yaran da da yau cire na sai wani ce alaji ya su nake zama kwana biyu sai ai tun daga corona sai a ce ai ya kamata ka je kamfani ka sami ina zuwa ka rubuta ka ta arkaba ne tirila ashe wannan mafarkin da ine zai tabbata ko kaga irin wannan to daga Allah ne wannan misali na babu ya ta ba misali da nawa da ya faru kafin tafiya ta Madina ne mafarki muna ta larabci da laraba shekara na zaga wanda su ce ga admission an take ni a Madina ashe zan je ne larabci da laraba wa an fahimta ko to irin wannan albishir daga Allah to shine ana ake faɗa mana cewa manzo yake faɗa cewa mafarki na gari kyakkyawa in bawa ya gani daga Allah wal hudum ita wa mana da ta'awil ahlami to hudum ahlami an gane ko sai annabi yake cewa mafarki kuma irin na yayaye hargin ɗaki da abubuwan da ba za su yi ba ga an nuna maka sun yi wa a cikin mafarki manzo ya ce mina shaitan shi kuma daga shaitan kawai baccin ne ba ya so ka yi cikin daɗin rai sai zai nuna maka ga wasu nan da gorori sun su so ka a gaba ka je garin wasu ka guje musu ka faɗa rijiya ana cewa ku ɗauko duwatsu ku ta jefa masa a ciki ai ka ga zo kana farka zuwa a ga kana ta haiki lafiya kai da kwai suka tayi daga bacci kake haki gudu ya sha a cikin bacci ka ga wannan an harki ta ba bacci sannan kuma bayan ma ka tashi jiki ya ki nutsuwa hankali ya ki kwanta an fahimta ku to shine anan annabi yake ga mu in ka ga irin wannan daga shedan maganin irin wannan manzo yake cewa da kai haka ka nemi tsaron Allah daga sharrin mafarki ka nemi tsaron Allah daga sharrin shedan ka toba a hagunka idan za ku koma bacci kayi alwala kuma san bangaren dama in sallar ka farka a san bangaren hagu kuka kuma san bangaren hagu in sallar ka farka a san bangaren dama annabi ya ce kuma ka tsaya kowa ba abin da zai maka ba kai an fahimta mu mun ga wannan hadisi ya da fassara mana ayat da nake saka da magana cewa ashe mafarki ma iri biyu akwai ahlam akwai ru'ya salih an fahimta ko waka ce akwai al-hulum akwai ar-ru'ya ru'ya sadiqa ko al-hasan an fahimta ko sura ta aya da hadisi sun ba mu wannan bayani Imam Bukhari da Muslim su suka rauci wannan hadisi saboda haka wannan shine kashe-kashen mafarki gida biyu kyakkyawan mafarki da mummunan mafarki ko mafarki na gaskiya da mafarkin ƙarya shine kashe-kashen amma dalilan da suke sa kuma ai mafarki uku ne dalilan da suke sa mafarki uku ne na farko albishir daga Allah ga bawa ina iya zama dalilin da zai sa bawa ya kyakkyawan mafarki na biyu zancen zuci yakan bi mutum har cikin bacci ya gani a mafarki daga kai kudin aurenka an sa cewa sai bayan sallah da sati biyu za a yi kin yanzu sun azumi ka kwanta bacci kawai kayan farki da Allah ya yi Allah ya yi alkhairi ana ta daura aurenka an gani zancen zuci ne ya fito fili amma a mafarki an fahimta ko to akwai wannan sanadin shi ma yana sa akwai kuma shaitan in ya so har ki tsama da samun bacci ki kuma cutar da musamman aka yi sa da ku kwanta baka yi addu'ar ka sha bacci ko baka nemi tsari daga shaitan to sai samu wannan dama sai lalata ma bacci kaga dalilan da suke sa mafarki uku ne amma farkin duk sun an yi shi na fasuwa gida biyu ko kyakkyawa na albishir ko kuma mummuna na tsoratarwa da firgici daga shaitan an fahimta ku sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana son da mu bayani akan cewa mafarki ya kasu gida biyu kamar da muka faɗa kyakkyawan mafarki da yake zuwa daga Allah sai kuma mummunan mafarki na ƙarya da yake zuwa daga shaitan sannan aya tana son da mu cewa sarkin Masar da Shida wato fadawansa ba su da ilimin sanin fassarar mafarki ba ki ɗaya duka su kyakkyawa sarki bai sani ba fada ba sani da kuka tashi masa ta sai wa ma da hannu ta alimin ahlami bi alim shi ko an zo kace kunun ko yadda ba ku sani ba sarki ba mu sani sannan wannan aya da muka karanta wato ayin in muka kalle ta kamar da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya afkar da wannan mafarki ga sarki saboda sanar da cewar lokacin fitowar annabi Yusuf ya fara daga cikin kurkuku da haka ga dalilin da zai sa a je neman amsa gurinsa bayan samun amsa da ya dace a fito da bawan Allah nan daga zama a kurkuku an fahimta ko bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wata'ala isaki ambata mana cewa wa qala alladhi naja minhuma wa dhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wili fa arsilun fasara wannan aya a takaice da Allah subhanahu wata'ala yace wa qala alladhi naja minhuma abin nabi sai mutumin da ya kokota daga zama a kurkuku min huma daga cikin mutum biyun nan da suka yi abokantakar zama da annabi Yusuf a kurkuku ya ce an fahimta tunda shi yanzu yana nan a cikin gidan sarki ya zama ɗan azuba giya a sha to dai da an gama wannan tattaunawa to dai duk ba wanda ya san fassarar mafarkin sarki to shine sai gudu baki yace me ya dawo fadar abin da ya fada wadakara ba'da ummati sai ya tuno bayan wani lokaci me ya tuno akwai abokin zamansa a kurkuku da suka zama a kurkuku ya fassara masa mafarki kuma shi ga launi jiyau ga shi ma a cikin tsaka da aiwatar da fassarar mafarkinsa yake yana ta shayar da giya an fahimta ko ya yi yantunu kwakwalwarsa ta yi rikolin ta koma da ba ta da shi kai ta nole in ba ku sani ba ai akwai wanda ya sani da ka sani ko to da ya tuna bayan wani lokaci ya tuno cewar ai bai faɗi magana komai a kan wato ainihin annabi Yusuf ba san da ya taho kuma har ma ya ce da shi fa ya ambace shi gurin sarki duk bai tuna wannan ba to sai da wannan abu ya faru dan haka sai ce da shi sai ce da su ana unabbi'ukum bi ta'wil ni zan fassara muku wannan mafarkin amma ba kai tsaye ba fa arsilu wa aika ni gurin wanda zan tambayo shi fassara an fahimta ko an zo inda za ta fassara mafarkin sarki amma ku aika ni na san gurin wanda za a je a samo amsa fassara wannan aya ta zo mai fadi Allah mai girma daukaka a wannan aya mai girma ina sanar da mu cewar wannan mutumin da ya fita daga zama daga cikin kurkuku wanda ita rayyar zaman kurkuku tare da annabi Yusuf alaihi salam yana fadawa sarki da ragowar fadawa cewa duk da ni ban san fassarar mafarkin sarki ba amma ina da masaniyar wanda ya san fassarar mafarkin sarki haka yake cewa a maganganun ta haka abin da yake nuna tunda ai yana daga cikin wanda aka fita cewa tunda wanda ya san ya fassara bai fassara ba ko da yake cewa to kenan sai da yake cewa duk da ni ban san fassarar mafarkin sarki ba amma ina da masaniyar wanda ya san fassarar mafarkin sarki abin da nake nema kawai in sami izini a yarte mu abin dama dan ka ga mun kana tafi neman fassarar mafarkin sarki a sake koma da ni kurkuku a garkan a ce nayi wani laifi ko ai haka yake yanzu ne zaka yi ina wani aka ta yi da faɗin da zaki ba kana da a cikin albaji a ɗauke wato ka ita da kanka kenan kana abubuwa da gaban kanka so da aka sai fito kawai abin da nake nema a gurin ku izini a ba da dama zan je in kawo muku hakikanin fassarar mafarkin sarki ba matsala ba ki Malam Abdulrahman bin Nasir Sa'adi Allah ya ji kansa da rahama a daidai wannan gaba da yake cewa wannan yana daga cikin jin kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bawansa annabi domin yake cewa da a ce a karan farko sarki ya yi daka abinda ake cewa ya daki daka ya kintace daka ya fassara wa kansa mafarkinsa ko haka ne ko ba haka ba ne da ba a yan fassara annabi da wannan fadawar sarki sun bar magana a kan cewa kai ai yaya ya mafarki ne kawai su share a sai a iya haka da ba a yan fassara annabi amma sai kin samu su kai fa abin nan fa ka a zo mun ce da kai yaya yaya ne abin ya zo ya hada da mu mu zama yaya yaya a nemi wanda ya san fassara mafarki mu ba mu sani saboda ina so sai an kai ga inda bawan su zai ya tausa ya masa dade wanda i da zaman da i da birthday da aka yi saboda haka sai ki kaddara haka to wannan malai ki cewa wannan daga cikin abu da yasa wannan aka yi sai haka sai suka kasa cin masalan fassara aka kasa sanin matsaya sarki bai iya ganowa ba fadawa ba su iya sani ba sai kuma Allah ya faɗo wa da abokin zaman annabi Yusuf a kurkuku tuna abin da ya wakana da shi da Yusuf a cikin kurkuku ga kuma ranar annabi Yusuf ne. An fahimta ku? To wannan sautatawa ta Ubangiji ya so su da bawansa annabi Yusuf ya haifar ko ya afkar ko ya sa waɗannan abubuwa suka faru. To da aka shisa sai sarki ya zama ina da cikin ganin mahimmancin sanin fassarar mafarkin kuma ya dage a kan yana so ya sani har aka kai ga wannan matsaya. Sai abin da aya take koyar da mu, aya tana sanar da mu yiwuwar mutum ya tuno abin da ya manta sakamakon afkuwar wani abu. An yi wani abu da kai kama sai wani abu ya zo ya faru, kina faruwa sai tuno maka abin da ka manta ko? Shi ne abin da ya faru a wannan aya. Ya yi zaman kurkuku sun tattauna da annabi Yusuf ya ƙaru da shi da zai taho ya ba shi sallau da abin da ya wakana a kurkukun duk ya share ya masa. Amma ana cewa yanzu ana neman fassarar mafarki duk sai ya zama masa da wannan abu. An fahimta ku? To kai ma haka tana iya faruwa ka manta wani abu, ana zuwa masallacin da aka zazzauna ta ga yadda kowa yana ta kasance a aiko ina ganin zaman da wani ya ci samun kaza ko? To irin wannan yana faruwa. Sannan aya tana sanar da mu cewa wanda bai da masaniya jahili yana yi waye neman izinin jagoransa jahili ya tafi nemo musu wani abu na ilimi da za su faru. Kamar yadda wannan ba da ke ƙarƙashin sarki da bai da masaniyar fassarar mafarki a ƙarƙashin sarkin da shi ma hakan take, shi ma bai san fassarar ba jahilin wannan abin. To amma aka ce akwai wani mai izini da za a ƙaru da shi, sarki ya izini ga bawansa ya tafi je samu masa ilimin abin da zai kore wa kansa jahilci ya zo su ma su kore wa kawunan su jahilci. Wannan sai ke na mana darajar ilimi da mahimmancinsa duk sarautar duk matsayinka sai ka buƙaci ilimi. Sai ka buƙaci mai ilimi. An fahimta ku? To da ka ilimi gaba yake da sarau, don kana mai sarauta amma aka rasa ta ba ka da ilimi to baka kai malami. Shin dai baka a sarauta a ce ka haɗa masarautar mai sarauta ne kuma mai ilimi ne? An fahimta ku? Amma iya sarauta ta sai ka buƙaci malami, in ba haka ba za a yi shirme da shiriki ta a cikin mulkin da za a yi. An fahimta ku? Zona shi ne gaban abin da halin da makaranta suke karantar da mu, abin da muka yi da Allah ba buladansa kuskure kuma Allah iya ta mana. Hadisin da yake cewa yake cewa batun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi kuro yana so ya sanar da sahabbansa daren Lailatul Qadr, sai ya kashe wasu daga cikin sahabbansa suna jayayya, sai ma ya manta rana. Sito a nan shaidan ne ya jawo ko kuma da ya mantuwar da manzo yake cewa ina mantuwa kamar yadda su ma suke mantuwa, ita ce ta faru. Shaidan ne ya jawo a ta dalilin tunzura wasu daga cikin sahabbansa da ya zo ya sarar suna musu abin ya dame shi so sa masa rai isa shi ma ya manta da abin da yake so ya faru. An fahimta ku? Shaidan din dai ya yi tasirin to dan an faɗa wani abin alkhairi za su je su tunkara kai tsaye su da tsayin da yake samu, ya kamanta da mu wannan tashin tashina ta sahabbai da musu sai ya ɗauke ma hankali daga abin da yake so ya faɗa kasa-kasa ma ya mata ne zai faɗa. Sakamakon shaidan ne ya sa suke wannan jaye da dama ba a san musulmi suna irin wannan. An fahimta ku?
shedan ne asalin babban tushe cikin zuro wasu daga cikin sahabbai mantuwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta faru kenan kamar da muka ce wani abu na iya afkuwa yasa ka tuno wani abu da ka manta to haka wani abu ma yana iya afkuwa yasa ka manta abinda kake tunar da shi kake so ka fara an fahimta ko wannan shine abin da ke saboda haka mantuwar da a wato alim manzo ina fadar ranar da yake kadari da shedan a ciki da kuma sanadina waɗannan wato sahabbai da suke jayayya a lokacin nan sannan kuma kamar da aka faɗa cewa wata hikima ce ta Ubangiji har wa yau kan nan cewar idan aka ce daren lailatul qadari a cikin ranakun marar da take faruwa a goma ƙarshe aka zo aka ce da mu ai ranar 27 to wasu ma kwata-kwata sallar daren da ake yi ba za ka san da su a kowane daren ba ma sai daren 27 ko sai can ko su kai an fahimta ko amma saboda sun ba ta Ubangiji yana son rahama ga bayansa wannan rashin sanin sai yasa kuma to kowa yana faɗin tunda an ce a neme ta a cikin ranakun mara na wannan goman ƙarshen sai ka ce na za a irin 21 da 3 da 5 da 7 da 9 mai wayo mai fatan idace zai yi duka har wanda ba mara ba saboda bai da sanin amma za a yi ranar mara da shi ko ba za a yi kuma tunda Ubangiji yana yanta bayi duk rana duk dare a cikin wata Ramadan shi da aka yanta shi ke ko ko ba a cikin ranar mara ba shi da bukatar sa a yanta shi da ba kuma Ubangiji yana gafara ga wanda ya tsayar dare tsakaninsa da Allah yana mai neman lada ko bai ce sai a ranar mara ba an fahimta ko so da haka ba wanda yake ne wayo ne fatan dace kawai bukatar sa Allah ya ce a yau zuwa ce a yi bi da ce kuma a kowace da ita ne shi bukata Allah ya sa mu dace na'am yake cewa shedan iya abin da yake da muhimmanci da amfani yake mantar da bayin Allah na kwarai a game da shi ko ko har ma abin da bai da amfani to abin da bai da amfani a gurin ka dama bukatar shi haka yake ku kakka ci gaba har ma garin imantar da kai wannan ma ai ba ta taso ba an fahimta ko ai sai dai ma yarka tuna maka kana shirin za ka tuwo masallaci ka ji tafsiri kuma yana gaya maka kai ai yau fa za a buga finality din nan ko kuma champion din nan ko kaga sai ka ji kai to kaga ya tuna maka nasiyar na wanda ba za ka amfana ba yana so ka manta da muhimmin mai amfani haka yake shi saboda haka zai iya mantar da kai abu da yake muhimmi kuma ya tuna maka wanda bai da amfani saboda dama zai yake ka halaka sai shi haka yake ka ɓoye abinda aka ce ka ɓoye mafarkin da yake na sharri na ban tsoro amma wanda yake na alkhairi ka iya faɗa amma mazo sai ce ga mai son ka wanda ka san ya san me yake shi ake faɗa haka je ka gaya wanda ba san ka kana faɗa shi kai wannan kawai hirman ka ne mai kuma kun ka ga wani abu za a iya gaya maka wani abun farin ciki shi kuma ya gama abin za ka fuskanci matsala ka zo ka ce kayan mafarki ga ruwa nan manala ce kawai zanne ma za ka yi me wannan matsalar garin ce ka ga sai sama farki amma ka ce kayan mafarki ka ga ruwa manala ta ce Allah da wannan manala ruwan da ka gani ruwan alkausar da za mu sha ne haka ka za ka ji daɗi ko saboda yana son ka ina son alkhairi gare ka so za ka ce fito ta samu ka san alkhairi ka zama amma ka gaya wani dama shi bai har ƙirƙe ba kana ce ya tazar ruwa mallan ce wallahi ta hankali wannan ruwan da kake mita kusa da shi in za ka fanfani kar ka je ka fada shi ka ga ya sa maka ko an fahimta ku Allah ya sani na eh haka eh gaskiya wannan tambayar tana da matukar muhimmanci eh cewar batun littafai da ake da su na fassarar mafarki da in ka je ka karanta za a ce shikenan kai karatu ilimin fassarar mafarki wanda ya zama da farkin sa za ka iya fassara masa wannan ba wani dalili ingantacce a kan ba wani tabbaci na abin da aka rubuta haka ce haka ne zai faru an fahimta ko saboda haka tunda a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar sai fassara wasu mafarki guda biyu ko kun farki guda daya amma manzo sai a fassara da kai a guri kaza ka dace a guri kaza ka kuskure kaga irin Abubakar suke da sahabbai suke cewa manzo ina da rai makance in an aje manzo gefe guda a ta al'umma ta waye kowa cikin ce bakin muna hadu a kan cewa Abubakar da ya kowa cikin sabon manzo to amma ne wannan matsayi ya fassara farki aka ce a gurin ya dace a gurin ya kuskure to waye kuma za a zo daga baya a ce shi duk fasar da shi haka take kaga ba gaskiya ne ko da abin da yake in akan fasara mafarki an bi haka za a tarar kaga ba haka ba amma dai ana so da wanda yake da kokarin tsoron Allah da ikhlasi in ka ja masa fasara mafarkin ka ne kyau ki kalla abin zai iya kalla bai ta kyakkyawa aliya ta da kyakkyawan da ta aikin sa ya maka fasar da za a dace kuma in bai dace ba zai cewa ai masa cari a ce ka ga ya ga mana wata magana tan shirme a dama kyakkyawan da kai ya fada abin da ya fada an fahimta ku wannan shine abin da ke afa kan fasara subhanallahi walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.